a sanarwar da shugaban hukumar Tunji Bello Peter ya ce hukumar na shirin ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar kasuwanci a kasar domin kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki da al'ummar kasar ke fama da shi. Tunji ya ƙara da cewa ba za su lamunci hakan na ci gaba da faruwa ba, kuma haka ne yasa za su gayyaci shugabannin ƴan kasuwan kasar domin hada kai wajen lalubo maslahar da za ta kawo ƙarshen tsawala farashin kayayyaki da ƴan kasuwar ke yi a wannan yanayi na matsin tattalin arziki da kasar ke fama da shi. Mr. Tunji ya ce ba abun amincewa bane a ga kungiyoyin ƴan kasuwa na sanya farashin da suka ga dama akan kayayyaki, dan haka ya zama dole ga kowane ɗan kasuwa ya makala farashin kayayyakin sa a bayyane. Hakan ne yasa na tuntubi Balarabe Tatari wanda shine mataimakin shugaban ƴan kasuwa a jihar Kano ta wayar tarho game da wannan zargi na tsawala kaya da ake musu, inda ya kada baki ya ce
a wannan zargi ba laifi idan ta yi shi saboda abin da ya bayyana gare ta kenan. Ada ta yi bin diddigi na ta gane cewa rashin samar da isasshen kayan abincin kafin tafiya zanga-zanga shi ya haifar da wannan matsalar. Kafin a tafi zanga-zanga da sati biyu, kamfanonin da suke supply daga wajen Kano wanda suke turo kayan Kano ko kuma inda muke zuwa mu siyo kayan mu kawo su Kano, so sun daina bayar da kayan su saboda tsoron abin da zai iya zuwa.
An jiyo shugaban masu burodi na zargin ku da ƙara farashin fulawa da siga, alhalin ya ce kamfanonuka ba su ƙara koda ko sisin kwabo ba.
To shi ma kamar da yanda ya zarga, a haka ne mun wayi gari mu ma da jin cewa ita fulawar ta kai har 80,000 da wani abu, ko a wurinmu mu ma 60,000 ce da wani abu muka bayar da ita. Akwai kalci da kamar yanda ya gaya mana yana da fulawar nan, kuma ya yi imanin cewa ko da zai haɗa mutum 10-10 ya ba su buhu da tsaye a mutanen da ya tarar ba za su ce su ba, saboda haka ya yi iya kokarin su sai ba da list duk wanda ya samu za a ba shi kaya. To bayan an gama wannan da mutane suka fahimci cewa ba kayan wadatacce, sai suke ta turowa supplier su samu list su samu takarda, idan sun samu an ba shi kaya da ya fito waje sai ki ƙara 5,000 sai ya baki. Kura ta nan take kaya farashin sai canza ba tare da mu diloli ƴan kasuwa mun ƙara masa farashi ba.
Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe, ya ce da ƙamshin gaskiya game da zargin da wannan hukuma ta yi ga ƴan kasuwa.
Ai, mun daɗe muna korafin cewa ƴan kasuwa a Najeriya suna amfani da damar yanayi na ƙasa ko na tsadar kayayyakin man fetur da kuma yanayin ƙarancin abinci da aka rufe iyakokin Najeriya da tsawwala farashi, kuma akasari zuwa suke su sai kaya su haɗa baki su ce a saya haka kawai. Mu a Najeriya mutum wanda ya sai abin 100,000 yana so ma da so samu ne ya ci ya sayar 200,000. Wannan ba kasuwanci bane, wannan shi ake kira profiteering, wato ƙazamin riba. Saboda haka mutane su ankare da wannan, kuma ba abin da yake illa ya daɗa talauta ƙasa.
ƴan Najeriya dai na ci gaba da bayyana koken su bisa hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar babu ƙaƙƙautawa. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.